Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da mika rahoton matakin da gwamnatin Niger ta dauka na hana manyan motoci masu tafiya kudu bin hanyar Mena zuwa Bidda. Yan hamayya sun yi magana kan ambaliyar ruwa a Jamhuriyar Niger. A filato na kasassu suka bayyana farin cikin kafa hukumar na kasassu da gwamnatin tarayya ta yi. Gwamnatin Kano kuma ta faɗi matsayinta kan korafin sauya makarantar na kasassu Suta Mariri zuwa ta mata muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru a ƙarshe zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka kafin duk waɗannan a saurari labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata dan sanda ya harbi bakar fata mai suna Jacob Blade har so bakwai a bayansa yayin da jami'an yan sandan ke kokarin kama shi dole ka yanke hukunci dole ka zama mai karfin hali dole ka zamto mai karfi kuma dole ka yi shirin kawo mutane domin dakatar da tashin hankalin a cewar shugaban na Amurka lokacin da yake musayar yawo da jami'an tsaro Trump da abokin hamayyar shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden suna bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wanda zai iya tabbatar da zaman lafiya a kasar yayin da ya rage watanni biyu a gudanar da zaben shugaban kasa Trump yana caccakan jam'iyyar Democrat da sakaci yana mai cewa tilas ne mu ƙara ba jami'an tsaron mu goyen baya Trump ya ce garin Kenosha masu zanga-zangar tayar da hankali sun ruguza ko lalata akalla wuraren kasuwanci 25 sun kone gine-ginen jama'a tare da jifan jami'an yan sanda da duwatsu lamarin da yan sandan ba za su lamunta ba to sai dai Trump bai gana da iyalan Blake a ziyarar da ya kai ba amma ya yi tunana da cewa ya yi magana da fastan iyalan da alama kungiyoyin yan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka duk wanda ƙoƙarin da Amurka da ƙawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri bayanan da ke cikin wani sabon rahoto da ofishin babban sufetin ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jiya Talata na zuwa ne yayin da aka tilasta rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sake salo ko kuma rage ayyukanta saboda annobar coronavirus na ratsa nahiyar maimakon a rage kungiyoyin yan ta'adda karfi rahoton ya gargaɗi yaduwar coronavirus na baiwa yawancin su dama ƙara bunƙasa gargaɗi game da juriyar kungiyar alƙa'ida da kungiyoyin da ke alaƙa da ISIS a Afirka ba sabon abu bane General Stephen Townsend komandan rundunar Amurka a Afirka ya gargaɗi yan majalisun Amurka yan watannin da suka gabata cewa ire-iren kungiyoyin suna himmatuwa kuma burinsu na ƙaruwa iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar sun zargi hukumomi a jiya Talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci Air Paul Rusesabagina wanda aka kama a ƙasar Dubai ta rubuta a shafin kafar sada zumunta ta Facebook cewa an sace mahaifinta an kuma ɗauke shi zuwa Rwanda Gwamnatin kasar dai bata ce komai ba nan da nan game da zargin iyalan da suka yi na cewa an sace Rusesabagina. Shi dai Rusesabagina ɗan ƙabilar Hutu ne, ya kuma karɓi kyaututtukan girmamawa na kare haƙƙin bil'adama, ciki har da babban lambar yabo ta shugaban Amurka a shekarar 2005 kan baiwa ɗaruruwan 'yan ƙabilar Tusi mafaka a otal ɗinsa a shekarar 1994. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya sallama hafsan hafsoshin sojin kasar ya kuma mai gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kura a watan Maris. A wani jawabi da ya kai tsaye ta gidan talabijin ɗin kasar, shugaban Lazarus ya ce cire General Vincent Nundwe da aka yi baya bisa tsari.
Although the former president had ultimate responsibility for the Malawi Defense Force.
Ya ce duk da yake tsohon shugaban ƙasa haƙin dakarun ƙasar Malawi na wuyansa a matsayinsa na shugaban sojoji, kuma yana da ikon na duk wanda yake so a kowane mukami. Abu ne maras kyau a yi amfani da irin wannan iko ba tare da dalili ba. Saboda haka na dawo da General Nunde a matsayin shugaban dakarun Malawi. Tsohon shugaban ƙasar Malawi Peter Mutharika shine ya kori Nunde a watan Maris saboda ya bar sojoji sun kare masu zanga-zangar kin amincewa da zaben shekarar da ta gabata. Daga bisani kotun tsarin mulki ta yi watsi da zaben ta kuma nemi a sake sabon zabe wanda Chakwera ya lashe a watan Yunin wannan shekarar. Chakwera ya ce shawarar da ya yanke ta sake dawowa da Nunde yayi ta ne domin dawo da adalci ga ayyukan dakarun tsaron ƙasar. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin ya faɗi a yau Talata cewa ana buƙatar gagarumin tallafi karo na biyu domin magance matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haddasa, duk da alamun farfaɗowa da aka fara ganin tattalin arzikin Amurka na yi. Wannan bayanin da Mnuchin ya yi na zuwa ne yayin da ake tattaunawa samar da tallafi ga Amurkawa karo na biyu wadda take gaba take baya a majalisa. Tun ƙarewar wa'adin baiwa marasa aikin yi dala 600 a duk mako ga miliyoyin Amurka wanda suka rasa ayyukansu a ƙarshen watan Yuli. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar Amurka sun miƙa shirin ci gaba da bada tallafin, yayin da yan jam'iyyar Republican suka miƙa shirin da zai baiwa marasa aikin yin kashi 70% na kuɗaɗen da suka samu kafin su rasa ayyukansu. Baki ɗaya ne batun sabon tallafin ya raba kan 'yan majalisa. Yan Democrat na son a ware $3 billion na tallafi, yayin da 'yan Republican ke kira da a samar da tallafin $1 billion ya kawo.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni, hirarraki da shirye-shirye. Da farko za mu fara da jihar Neja, inda gwamnatin jihar ta hana masu manyan motoci bin hanyar nan da ta tashi daga babban birnin jihar Mina zuwa Bidda. Ta wannan hanyar manyan motoci ke jigila zuwa kudancin Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta dauki matakin domin baiwa dan kwangila damar yin aikin hanyar kamar yadda ya kamata, inji shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Neja Alhaji Ibrahim Balarabe.
Ana manejin hanyar ne dama, sai kuma ga wani wuri ya nuna alama wanda in ba dauki mataki na gaggawa ba zai yanke gaba kida. Mai girma gwamna ya ba mu umurni cewa mu yi duk abin da ya dace wurin ganin cewa an samu maslaha. Ba za mu bari hanyar nan Bidda ya yanke gaba daya ba domin amfanin masu kananan motoci waɗanda suke kuma al'ummar jihar Neja musamman. Ba mu kuma dauki wannan matsayi ba sai da muka kira duk masu ruwa da tsaki. Mun kira wakilan masu manyan motoci da kanana da kowa mun zo mun zauna, wanda dukkan mu mun amince cewa mafita akan wannan al'amari shine mu kulle wannan hanyar gaba kida yanda manyan masu motoci ba su iya biyo ba.
Shugaban kungiyar direbobin sufuri ta jihar Neja Alhaji Abubakar Bala ya ce sun goyi bayan matakin, amma fa da wannan sharadi.
Ita gwamnati kamar yadda ta ce yanzu za ta dauki aikin gadan-gadan saboda a yi a tsari don Allah ta yi kokari, saboda kada a ruhe kuma ya dauki tsawon lokaci saboda yanayi da ake ciki.
Shi ma dai shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Neja da ake kira NATO Alhaji Hassan Shiroro ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
To ya kamata waccan hanya wadda ta tazo daga Lambata zuwa Bidda gwamnatin jihar Neja ta tallafa da haɗin gwiwar wannan kungiyoyi na sufuri a tsaya, za a yi a gyara wannan hanya domin motoci su koma can kafin a kare wannan hanya.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Daga jamhuriyar Nijar kuma, yayin da hukumomin ƙasar ke kiran ƙasashen duniya su bada gudumawa don tallafawa dubban mutane da ambaliyar ruwa ta afkawa a birnin Yamai da sauran jihohin ƙasar, 'yan hamayya na alakanta faruwar wannan al'amari da sakacin gwamnati. Ga ra'ayin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Alhaji Ibrahim Yakuba a zantawarsa da wakilinmu Sulemumin Barma.
Mutum 51 sun rasa rayukansu, kuma eka wajen 5,300 na noma ta lalace. gwamnati da kanshi yace wajen mutum 281 wannan abin ya shafa. Kenan ka gani babban matsala ce ta same mu. Dama akwai rishin kwanciyar hankali kuma yawancin mutane babu abinci kuma babu wani yanayi na kirki. Ba so guda bane akai wannan ambaliya. Idan damana ta yi kyau ana iya samun ambaliya amma har yanzu ba mu nemo maganin da zai hana ta kawo mana cikas mai yawa kawai irin wannan.
Wa yake da alhakin daukar matakai?
Gwamnati ke da nauyin kulawa da abin da yake iya samun al'umma kuma yanda za a yi maganin shi. Amma dai ambaliyar ruwa a nan Niger ta zama a kowane shekara guda zuwa bisa biyu in ruwa suna dama ana samun ta. Amma ka gani ko da yaushe ba mu samun amsar gwamnati sai dai gwamnati ta zo ce ta yi kira ga kasashen waje. Duk ƙasa da ƙasar ne take rike mutuncin kanta. Akwai abin da take tanadi idan irin wannan ya samu. Tsari da ake don mutane su samu wurin zama, wurin abinci, wurin magani kuma a kula da ɗiyansu je makaranta kar ta lalace. Duka gwamnatin da ta san matsala tana samuwa irin wannan to tana wannan tanadi. Amma kaga mu Niger babu. Sai in abin ya samu ne sai shugaban ƙasa ya fito ce ya yi kira ga ƙasashen waje. To yaushe ƙasashen waje za su aiko mana wani abinci mu ga mutane nan kwance ba su da abinci? Yaushe ne za a samu gidajen da za a sa mutane ko ma da tanti ne da za a sa su? Kenan ka gani na farko shi ne rishin abin da ake ce ma tsin kayan gobe.
Gwamnatin tana cewa tana iyakar bakin kokarinta. Alimisali idan ka ɗauki bakin kogin Isa akwai ganuwa da aka gina. Ba idan wasu matakai da gwamnatin ke cewa tana ɗauka na tallafawa dukkan waɗanda irin wannan matsala ta same su.
A gaskiya Niger muna kuka da gwamnati ba ta kawo ma talakawa tallafi idan irin wannan ya same su. Ai kai ɗan jarida ne kana ganin mutane kahin a nemo musu wurin kwanci sai an yi kwanaki da kwanaki mutane ga hili ne suke kwana ɗiyansu da matansu da yara. Kenan tana da kasawa ga taimakon al'umman Niger a koda yaushe aka samu irin wannan matsala.
Wasu za su ce wannan suka ne irin na dan adawa domin farkon faruwar wannan al'amari Prime Minister ya ji ya jajantawa waɗanda abin ya shafa. A baya-bayan nan jiya shugaban ƙasa ya ziyarci unguwar bayan ruwa inda wannan al'amari ya fi kamari.
Ai in ka lura ma ai ban yi musu suka ba saboda ina cikin jaje ga abin da ya samu ƴan Niger. Abin da nake yi kamar ciwo ne nake yi da ƙasar mu ba ta da husa a taimakon al'umma idan wannan abubuwa ya same su. Idan an koma Prime Minister yana jaje shugaban ƙasa yana jaje to su mutane a ce musu me? Wa zai hudo abinci ya basu? Wa zai kawo kuɗi a yi aiki?
Muryar Amurka kuke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Nakasassu a jihar Filato sun nuna farin ciki da kafa hukumar nakasassu da gwamnatin tarayya ta yi bayan shekaru da dama suna ta gwagwarmaya neman kafa hukumar. Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Masu bukata ta musamman waɗanda suka ce sun shafi shekaru 20 suna fafutukar neman gwamnati ta basu hukumar da za ta share musu hawaye. Sun kuma bayyana fatar waɗanda aka basu ragamar jagorancin hukumar za su yi adalci. Abdullahi Rocky Boy wanda ke da nakasar rashin kafafu ya zayyana wasu matsalolin da suke so hukumar ta duba.
Hanyar da za ka bi ma da keken da za a tura ka ba shi da kyau. Wani zai je makaranta yake so ya je, keken ma da zai je makarantar ba shi da shi. Wani karatun da yake so ya yi wa zai biya mai kuɗin makaranta.
Shi ma Mr. Ayuba Gufan wanda cutar polio ta nakasa yake kuma da cibiyar tallafawa nakasassu mai suna Beautiful Gates Handicap Center yace yana da yakinin hukumar za ta taimaka wajen ba masu bukata ta musamman guraben ayyuka don dogaro da kansu.
Kuma wani dan sanda ne zai bincika idan akwai ma'aikatan lafiya hakoki na nakasassu a bi diddigi a tabbatar ko an aiwatar da su ko babu. Haka ne ma in aka ware gurabe na ɗiban ma'aikata commission din nan za ta sa ido ta tabbatar duka kota da aka ware wa nakasassu cewa an tabbatar da shi. Akwai gurabe na karatu bangaren more rayuwa da sauransu gaba daya.
Shugaban kungiyar nakasassu a jihar Plateau Mr. Seth Ata wanda ke da lalurar rashin gani yace da wannan hukuma nakasassun Najeriya za su ba da gudunmuwa da samar da ci gaba.
Allah ya yarda za a samu raguwa game da gwarabar. Inda ce ita kowace jiha ma za ta samu wannan disability rights commission za mu ce alhamdulillah barace-barace zai kare. Kowane jiha ma su samu wannan ma'aikata na nakasassu na musamman.
Sanata Umaru Tanko Almakura wanda shi ma ke da lalurar ji yace gwamnati ta dau hanyar kyautatawa nakasassu.
Akwai waɗansu rukunan mutane wanda mafi yawan gwamnatoci ba sa lura da irin wahalhalun da irin waɗannan rukunin mutane suke wato na ƙasarsu. Dole mu gwamnati mu ga mun yanda za mu tallafa ma wanda suka na ƙasa kamar yadda muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya.
Sakataren hukumar Mr. J James Lalu mai lalurar rashin ji shine ya rike hukumar yancin na kasassu a jihar Plateau azantawa ta da shi kwanakin baya yace haƙƙin su ne samar wa na kasassu yancin su
wanda maka gane shine a kota ina ana cinyanci wa'annan mutane gwamnati ta ba mu aiki nan domin mu tabbata sun yi bacci idanun su a rufe domin kuma mu tabbata abinda ya zama hakkin su ya shiga hannun su ya zama nasu
alƙaluma na nuni da cewa kimanin na kasassu miliyan 27 ne a Najeriya za su ci moriyar hukuma sai a ba da amfani a nan abin to ya kasu kullum da nan ta ce ba wai kan ta da su ba a shi bakin ta ina da ta ce yi ri ma ta ce ba a bai ka amma ni ka da koyar ka ci a yi kuma na ta ce da ta ta ruwa da 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 amma su ba ko ba yi ba su sai ta mota bai don kun da abu da ta zama shi yake mi ka don abu da ne da duk ina wa ka su sabuwar banta
kan diskarani shi kashi da bani kabi makarantar nan kuma wanda aikin da aka yi da ita ko a shekarun bayan ma ba aiki ne mai muni ba saboda makarantar ƴan mata aka mayar sannan da ƴan maza musamman yaran mu da suka aka debo daga barnar su 201 duk da haka ba za a ce bataccen aiki akai ba ni ma nan ina sha'awar wannan tsarin na cewa makafi da wuragu da waye su zama suna da wani makarantar su ta musamman ta kula musu sana'o'i da kuma yadda za a dinga fitar da kayan sana'o'i mun manta ba lokacin da suke wannan harkokin sana'o'i ai a gurin su ma yawanci ake supplying irin dan carpet din nan na kafa da ake goge kafa a kofar daki to kuma gashi ana amfani da shi ko ina kuma abin haushi wani lokaci daga wajen ma za a kashi to da za a dawo da wannan din ni sai na fi kowa farin ciki ai dan haka su ana musu albishir ba matsala abu a hankali shi dai wannan mai girma gwamna duk abin da muka kai in dai ya ga tsari ne mai kyau da izinin Allah za ka ga an aiwatar da shi kuma musamman su
kaman yanzu kina commissioner na cewa za ta gabatar da wannan batu kenan ga gwamnati domin a duba yuwar dawo musu da makogina musu makarantar nan kenan
insha Allah ta'ala wannan shine ma zuwan naka zai dada jaddada mun ya dada karfafa mun gwiwa cewa rubuta akai domin a dawo da makarantar ta su koda ba ta kai irin wancan ba dai ya zama suna da wata santa ta yin sana'o'in su insha Allah ta'ala
tunda dai blancan su koma can bai taso ba amma dai za a yi kokari kenan a samar da wani wuri a samar da wadannan kayayyaki na
kowa da zancan koma can ba zai taba tasowa ba yanzu tunda dai gwamnati ce ta ce uwar garin tana da filin tana da yadda za ta yi kawai su suka sani in za a yi wata mata fita inda dadin suke dan haka wannan su manta ƴaƴan su ne a ciki da jikokin su insha Allah ta'ala gwamnati za mu neme ta za mu roke ta ta sama musu wani guri na musamman domin aiwatar da harkokin sana'o'in su ta hanyar SA Disable za mu sauna da su tunda yanzu muna dada jan su muna dada kara kyakkyawar alaka da su dan yanzu ma nake kana zaune nake so in nemo wasu dan ba su dan kayan abinci
Commissioner mata ta jihar Kano Zahra'u M Umar azantawarta da Mahmud Ibrahim Kwari kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro majiya kokwara ta sahihan labaru Aisha Mu'azu shigo da shirinmu na gaba
Masauraro assalamu alaikum barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu A yau za mu yi duba ne kan dangantakar da ke tsakanin harkar noma da yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo, masani ne kan harkar noma da yanayi. Na fara da tambayar sa, illar taki ga yanayi. Sai amsa cewa,
irin illar da taki wanda ake sarrafa shi kuma abin da ake kira da taki chemical ko kaman an buga shi ne. Irin wannan takin bai da illa. Ake hada shi da wasu duwatsu da ake tonowa da kasa saboda akwai gurare da yawa inda Allah ya shuɗar da wasu duwatsu wanda za a iya sarrafa su an kara mashi wasu sinadarai an kara mashi ƙarfin da zai shi wannan itatuwa wanda za a sa to shine ake cewa chemical fertilizer ko kuma in ce engrais chimique da faransanci yanda yake ba zahiri ba taki ne ya fito daga abinda dabba take zubdawa bancin ta ciciyawa bulbudin itatuwa ne ko nono bangare ne na itatuwa na albarkacin noma lalle wannan taki bai da matsala sai dai lalle takin nan yana da kashin wasu abubuwa wanda suke fuddowa cikin wannan kashin nasu to kana gani kaman ya kama gurin wata gurbacewa saboda sinadaran da suke cikin wannan kashi na kaman alade haka yanzu kowane irin taki ne aka kawo za ka gani shukar da aka sa iccen da aka sa yayi gawo akwai girma to wannan gauga girman ita ma tana da wani illa tunda duk abin da aka gagota bai ta yi ba cikin tsanaki cikin lokacin da ya kamata ya kai yanana sai gani abin yana kawo illa yanda za a yi amfani da wannan biyan iccen ko kuma ganyen iccen na wanda za a ci ko kuma za a sarrafa babban illa da ake samu da amfani da taki shine in kamar ana amfani da taki ganyen na shiga sannan amma kuma a ciki babu wani amfani bai da wani inganci sosai takin da ake sarrafawa yana kawo kasar gurin da ake noma yana kawo sannan hankali shiri yana zamlewa a gurin sannan a hankali za gani ana da yake ana amfani da irin wannan takin da ake sarrafawa za gani cewa wani lokaci sansam wannan kasai gurin da ake noma ta zamanto batta nomuwa saboda yawan yanda gishirin yake girewa tunda wannan takin da ake sarrafa karshen shi sai gani tunda abu ne wanda ake hada shi da gishiri ko kuma hada shi da wani abu dai haka wanda wani kwaro wanda zai sa abun nan ya tsaya cikin kasa da su wannan jiyoyin na icen nan ya jenye su ya sosai su kenan in ya jenye wannan sinadarin abun da zai saura sai wannan gishirin ko kuma wannan kwaron amma yawanci duka da gishiri ne ake amfani
bisa la'akari da mahimmancin yanayi ga rayuwar dan adam kuma ministan yanayi na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad ya ce ma'aikatarsa za ta yi duk abin da ya dace don kare muhalli
cututtukan da suka addabi dan adam a doran kasa kusan kashi 80 daga cikin 100 sukan wanzu ne ta hanyar gurbataccen muhalli muhallin da ba a damu da shi ba a tsaftace shi to kwayoyin cuta sun fi haduwa ta kan wannan kuma kowanne iri ne kwayoyin cutar da manya da kanana to a matsayin mu na ma'aikatan muhalli kiyaye lafiyar muhalli kula da lafiyar muhalli a kullum burin mu shine mu tabbatar da ruwa da kasa da iska duka su kasance a tsaftace a killace a gyare muhana in abu ne wanda yake na yau da kullun ne ba wanda za a yi a ce a daina a tsaka saboda rayuwar dan adam to mu ga mun rage kaifin wannan gurbatawan bayan takila da tune za a zubar za a yi waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi kirkiran bola sai mu duba mu ga me ya kamata mu yi da bola mun kirkire ta ya kamata tazarar bola da ainihin inda muke zama ka'in da na'in muna walwala yau da kullun ya zama na bata kusa da mu duk irin waɗannan abubuwa da shine aikin ruwa mu tabbatar da cewa da ci bola ko dai waɗansu sinadarai munana ko na gida da ake amfani da su a gida ko wanda ake amfani da su a masana'antu mu tabbatar da ba sa shiga cikin ruwa wala Allah gulbi ne korama ce kananan rafuka ne manyan rafuka kai hatta teku
masu sauraro anan zamu jaburki a cikin shirin yanayi na wannan mako sai ku tare mu a cikin wani shirin domin jin ci gaban wannan maudu'in
Awal Garba na dauke da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru
kunne da jarida ne kuma shafin ta kimin cewa wajen kasar Kamaru ba kafa wata kwamitin musamman domin duba waɗansu manyan hanyoyin kasar kasance wata na ƙoƙarin yi musu kuskure ma jaridar da shi kuma ta hango mana cewa gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka da kasar Kamaru take ƙoƙarin karbar manyan baki kasashen nahiyar Afirka ga dukkan alamu ne hukumar ƙwallon kafa wanda ke da headquarters ta a can kasar Masar tana nema ta janyewa kasar ta jamhuriyar kamaru shirye-shiryen gasar a shekarar 2021 da cewar kasar kamaru ta kammala gina filayen wasanni ta guda shida jaridar le message kuma ta ce akwai matsalar tsaro a birnin tarayya yaounde inda aka samu fashewar waɗansu abubuwa guda biyu amma ana alakanta fashewar dai ga 'yan adawa da kasar jamhuriyar kamaru waɗanda ba sa buƙatar gwamnatin shugaba biya jaridar la kuma ta ce ana rike da cewar misa da ban kasar jamhuriyar kamaru musa jisar beti a sumu ya kwashe waɗansu makudan kuɗaɗe wanda yake gina waɗansu makamakan gidaje a birnin yaounde jaridar kamaru tribune kuma ta gaya mana cewar mahukuntan ƙasashe guda biyu ƙasar kamaru da kasar Equatorial Guinea ta bangaren diplomasiya sun gudanar da wadansu tarukan su a Benin a wani domin dinke barakar da ke tsakanin kasashen guda biyu kasancewar an yi zaman tsada a wadansu watanni can baya amma yanzu gwamnatin kasashen sun kammala zaman su da suka yi na kwanaki uku Allah yanzu haka suka sasanta rikicin da ke faruwa Janet Dixon kuma ta ce tawagar ayar motocin da suke kaiwa al'umman bangaren jihohin English guda biyu kayayyakin agaji yanzu dai masu da gina bindiga sun kona motocin amma sun haɗu da fushin jama'an tsaro na kasar jamhuriyar kamaru anda suka ɗauki fari a tsakanin su jaridar da sahel kuma ta hangwama da cewar a birnin maro ambaliyar ruwa ya rusa gidajen masu ɗimbin yawa bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya za mu kammala shi jirgin namu na wannan makon ne da jaridar informatin anda ta labarta mana cewar kotun masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru zaman ƙasa ta ce za ta fara binciken tsohon ministan ruwan sha da hasken wutar lantarki a Tanganyika na shari'a bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yari da ke birnin Yaounde domin ana duhun sa ne da sama da faɗi da makudan kuɗaɗen ƙasar ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka tana so ta tabbatar da cewa ɗalibai da ke jami'o'in kasar Amurka sun fahimci lokacin da harsunan Chinese da al'adunsu zai zame abin amfanin jam'iyyar 'yan kwaministancin China da 'yan barandansu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta ayyana cibiyar da ake kira Confucius Institute Center ko CIUS a takaice a matsayin ofishin jakadancin China ta gane matsayin CIUS a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wata cibiya ce da ke yada farfagandar Beijing da kuma yada manufofinta a kwalejojin Amurka da jami'o'i da azuzuwan K-12 na karatun primary da secondary gwamnatin China ke daukar nauyin waɗannan cibiyoyin kuma suna daga cikin kayan aikin farfagandar jam'iyyar kwaministancin China wannan matsayin ba zai rufe CIUS ba ko ya buƙaci kwalejoji da jami'o'i su rufe cibiyoyin da ke makarantunsu a maimakon haka za a buƙaci CIUS da aka ayyana a matsayin ofishin jakadanci ya gudanar da ayyuka a bayyane ta yadda za a buƙaci CIUS su dinga baiwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka bayanai akan ma'aikata 'yan ƙasar China da ɗaukan ma'aikata da tallafin kuɗi da kuma ayyukansu a Amurka waɗannan bayanai za su sa makarantun Amurka ɗaukan matakan da ya dace akan dukkan abubuwan da ke gudana a harabar jami'o'inta da kuma za su ci gaba da koya wa ɗalibai waɗannan shirye-shirye da Beijing ke tallafawa ko a'a a cewar ƙungiyar masana ta ƙasa da ake kira NAS a taƙaice a halin yanzu akwai irin waɗannan cibiyoyi guda 75 a Amurka akwai kuma kusan ajujuwa da ake gudanar da shirin guda 500 da suke gudanar da tsarin karatun K-12 galibinsu suna da alaƙa da ɗaya daga cikin jami'o'in da suke gudanar da tsarin CIUS An jima ana bayyana damuwa dangane da tsarin gwamnatin China da na aƙidar jam'iyyar kwaministanci na China akan ayyukan cibiyar koyarwa ta Confucius Institute da ake kira CIS a taƙaice a makarantun Amurka. Alal misali a shekara ta 2017 wani rahoto akan tsare-tsaren ilimi na cibiyar CIS da NAS ya nuna yawan tsangayin CI na samun matsi da su taƙaita bayanai da suke bayarwa. Ba a bayyana yarjejeniyar aiki da ke tsakanin CI da jami'o'in da suke ciki a bainar jama'a. Ana ba wasu jami'o'in kyautar kuɗi domin kada su soki PRC kuma darussan CI na zaɓar ilimin tarihin China amma suna kaucewa waɗanda ke nuna cin zarafin ɗan adam. Beijing ta shafe sama da shekaru 40 tana jin daɗin 'yanci da damar hulɗa da al'amuran Amurka amma kuma suna hana Amurka irin waɗannan damar da hulɗa da al'ummar ƙasar China da wasu baƙi da ke ƙasar China. Babu daidaito a dangantakarsu, in ji David Stilwell, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ƙasashen gabashin Asiya da al'amuran Pacific. Manufarmu ita ce mu sa China ta gane muhimmancin nuna gaskiya da aiki a bayyane da rabawa. Amma idan ba haka aka yi ba za mu ci gaba da dukkan matakan kare kanmu. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayoyin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.